إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar litini yau 7 ne ko 8 na'am 7 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1432 da 42 daidai da 19 ga watan hudu shekara ta 2021 daidai wannan shine darasinmu na hudu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka faro kuma muna farkon cikin suratul baqara insha Allah ta'ala zamu daura daga inda muka ci gaba akan kallah bismillah
a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana bayani dangane da siffofi na muminai waɗanda za su rabauta da aljanna a ranar alkiyama bayan dukkanin abin da muka ji na yanda Allah ta'ala ya kwadaitar da mu a cikin suratul fatiha kuma ya tsoratar da mu dangane da saba masa sai bude wannan sura da siffanta wasu bayi nasa waɗanda zai musu rahama a ranar alkiyama kuma ya ambaci abinda idan suka same shi to dukkanin abubuwan da za su biyo baya ba za su hana su samun rahaman Allah ba sannan kuma dukkan wani aiki da za su yi a ban ƙasa da sunan ibada to ba zai kai waɗannan abubuwa da Allah ya siffanta ba don su ne dalilin da yasa ya saukar da littafai ya aiko da manzanni kuma ya tanaji gidan wuta ya tanaji aljanna shine Allah subhanahu wataala ya siffanta su da cewa walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun kar ku manta ya fara fadin siffofin su a baya wanda ya dace mu hada su da waɗannan shine fadin sa ta'ala da yace alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna sanudai mu'minai na ƙwarai waɗanda za su samu rahamar Allah su ne waɗanda suke gaskatawa game da al'amarin gaibu. Al'amarin gaibu shi ne muka faɗa dukkan abin da tunaninka ba zai iya ruskansa ba ko ka ji shi ko ka taɓa shi amma kuma wahayi ya zo ya yi magana game da shi. Al'amarin gaibu shi ne dukkan abin da ya fi kuma ɗan adam wanda sai ta hanyar wahayi kaɗai ake iya sanin shi. Kamar imani da mala'iku cewa akwai mala'iku. Mala'iku Allah ya halicce su kuma ya ba su ƙudura da ikon su kamar ceceniya da dukkan wani abu mai kyau ba sa kamanceceniya da mummunan abu wanda yake da aibi amma Allah yana ba su ikon su wannan kamanceceniya ne dan dan adam ya iya ganin su ko ya mu'amalance su amma a hakikanin halittar su babu mutumin da ke ganin mala'ika a asalin yanda Allah ya halicce shi idan ko har ka ganshi a yanda yake to a ranan ba za ka kwana a duniya ba tafiya ta riga ta zo saboda mun kalli hadisin al-Barra ibn Azib ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka zo za a ɗauki ran musulmi ko arni ko wanda yake fasiki ko salihi mala'iku za su sauka a gare shi maddal basar iya ganinsa shi wanda zai tafi yana ganinsu ga su nan suna sauka su ɗin ne amma wanda yake wurin ba zai iya ganinsu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan duk sun gama sauka sai shi malakul maut wanda yake ɗaukar ran sai ya biyo bayansa shi ma ya sauka wannan shine sunan hakikanin mala'ikan da ke daukar rai wasu na cewa mala'ika azra'ilu ba wani mala'ika mai suna azra'ilu asalin sunansa shine malakul maut abinda ya zo a hadisi kenan abinda ya zo a cikin alqur'ani kenan kamar yanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya bayani a cikin ahkamul janaiz Allah ta'ala kuma yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wanda ke daukar ranku shine dai mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta muku haka Allah ya ambace shi wadannan mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su sauka mutum zai gansu shi wanda zai mutu yana ganin su gaba daya idan ya sauka shi zai tsaya a wurin kan mutum idan mutum nagari ne zai ce ya ayyatu annafsul mutma'inna yake wannan rai na tsatsiya wanda ta bi Allah a gidan duniya to ga ranan yankewan wahala yazo fito ki tafi zuwa ga yardan Allah da rahamarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a rinka zara ran mutum sanna a hankali a lokacin da mala'ikan ya faɗi wannan kalmomi din shine har Allah ya rantsuwa da wannan a farkon suratul Nazi'at yace wan nazi'ati gharqa ina rantsuwa da mala'iku masu fusgar ran kafirai lokacin mutuwansu ba tare da tausayi ba sannan yace wan nashiqati nashta ina kuma rantsuwa da mala'ikun da suke cire ran mu'minai sannu a hankali a lokacin fitar ransu to wannan hadisi yana gaskata wancan aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa idan rai ta fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce balasubarta ba daidai da kiftawan ido sun taho da wani likafani da turare na gidan aljanna za su dauki wannan ran ba za su kyale ta ba za ta fito kamar yanda ruwa in kana jan ruwa daga rijiya zaka tadda ko ni ruwan da ke zuba daga guga yana komawa cikin rijiya din to kamar haka ran mu'mini zai fita yana fita za su rike ta kuma su sama da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka tunkari sama mala'ikun da ke sama na farko za su rinka hango hasken wannan ran mu'minin da aka dauko daga gidan duniya hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim cewa babu wani wuri a cikin sama da kuke gani face akwai mala'iku sun tara wurin suna bauta mu Allah to idan ana hayowa da wannan ran mala'iku za su rinka cewa ala sa a hayo da wannan rai ta inda muke ala sa a hayo da wannan rai ta inda muke har sai an zabi kofar da Allah ya zaban mu mutum a shigar da shi idan aka je sama da shi za a nemi a bude kofar sama dan a shiga da ran mala'ikun da ke gefan inda aka hayo da shi za su tambaya wannan wace rai ce mai kyan gani mai dadin kanshi haka za su ce sai a ce ran wane ne dan wane ko ran wance yar wance matakar ta bi Allah su kira mutum da mafi kyawun sunan da ake kiran shi a gidan duniya daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce za su raka mutum za su raka wannan ran a Hausa ta biyu da su sayan sama ta biyu za su yi irin abin da na farko suka yi su kuma na farko su dawo har a kai ta kasan al'arshin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka kai ran wurin Allah sai Allah ta'ala ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta kuyi mabawa na rijistan sunansa a cikin littafin madaukakan bayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan wuri sai ya karanta fadin Allah madaukakin sarki wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum idan aka gama sai Allah ta'ala ya ce to a maida ran mutun cikin kabari cikin gangan jikin da su mutane suka bizne a ban kasa sai ya ce fa inni wa'adtahum minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra nayima duk wani dan adam alkawari kaman yanda na halicce babanku annabi adam daga kasa to in kun mutu ma kasa za ku shiga ba wanda ya mutu aka hauda gawarsa sama sannan ne alkawari daga kasa zan fito da ku karo na biyu ma'ana fadin sa fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira busa ne daya za a yi a cikin aho sai kaga kowa a famfalakin fili ba gida gaba ba gida baya babu inuwa gaba ba inuwa baya kasar ma ba wanda ka saba ganin irin ta ba yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a dawo da ran cikin jikin mutum sannan a yi ma mutum tambayoyin kabari a wata riwaya za a yi ma mutum tambayoyi uku a wata riwaya za a yi tambayoyi ne guda hudu wanda sun kunshi addinin mutum wanda mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba duk yanda mutum yake ba zai iya amsa waɗannan tambayoyi ba sai gwargwadon aikin sa a gidan duniya yace fa hina idhin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah to irin waɗannan su ne abinda ake nufi da imani da gaibi dukkanin abinda Allah ya faɗa a bisa wahayi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata. Kuma kamar yadda muka yi maganar mala'iku, ganinsu a haƙiƙaninsu baya yiwuwa, sai dai ana iya ganinsu a wasu siffofi wanda suke na daban, kuma amma siffofi masu kyau. Kamar mala'ika Jibril yakan zo a siffan dihyatul kalbi, sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yakan yi kamanceceniya da shi, sahabi ne kyakkyawa mai kyawun sifa, yakan zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam har sahabbai su kasa gane ko shi ne, har sai ya tafi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi bane, in dai ya zo kuma suka tambaye shi, shi bai ma san wani ya zo ba. To haka nan sukan zo a siffan wasu mutane da ba a ma san wane ne ba, kamar mutumin da ya tashi zai je sadar da zumunci ga ƴan uwan dangin matansa, Allah ta'ala ya turo mala'ika ya tsare shi a hanya ya ce ina za ka je, ya ce a wannan gari da ke gabana ina da ƴan uwa da surukai da zan je in gaishe su, ya ce akwai wata ni'ima ne ta duniya da kake nema a wurinsu, ya ce babu, sai dai kawai ina son su ne domin Allah, ya ce to Allah ya ce in gaya maka ni mala'ika ne ya turo ni, kai ma Allah yana son ka kuma ya maka rahama. To kun ga dai ana samun irin wannan, to imani da irin wannan shine abinda wannan aya take kira akai, sannan imani da aljanna yana daga cikin abinda ayan take nufi da yu'minuna bil ghaibi, yarda da cewa akwai aljanna yana karfafan mutun ya bi Allah kwarai da gaske, musamman idan mutun yana dubi zuwa ga ayoyin alqur'ani da suka yi magana akan ni'imomin aljanna. In kun duba tafsirin Imam Tabari ko Imam Qurtubi a farkon suratul mu'minun da Allah ta'ala ya ce qad aflahal mu'minun, ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke bayanin cewa lokacin da Allah ya halicci aljanna ya kalli aljanna da kansa, ya ce da ita takallimi, ke aljanna yi bayani game da kanki, yi comment me zaki iya faɗa game da kanki, shine aljanna da ta duba ta ga irin awa da adon da ke cikinta, sai ta ce qad aflahal mu'minun, magana ta ƙare, mu'minai dai kawai sun rabauta, duk wanda ya same ni ya samu dukkan ni'ima. Allah ta'ala ce la yamassuhum fiha nasabun wa la yamassuhum fiha dubu, babu ɓacin rai, babu damuwa, babu gajiya, ba rashin lafiya, ba tsufa, ko bacci ba a yi a gidan aljanna. Duk da wani da ya ji an faɗi wannan ya ce ma Sheikh Jafar Mahmud Adam, wata rana yana tafsirin suratul Rum muna zaune a gaban shi, wani na gefe na ya kalli Malam Jafar ya ce duk daɗin baccin nan, Malam Jafar ya ce ka ji ɗan ƙauye. To me ke kawo baccin ba gajiya ba? Waja'alna nawmakum subata, ai in kaga ana bacci to an gaji ne, to a can baka gajin ba me zai hada ka da bacci kuma? Ai wani bayani ma sai mun hada a can za ku ga abin da ke can in Allah ya yarda. To imani da aljanna yana sa mutun ya so Allah, yana sa mutun ya yi hakuri wurin bin Allah, yana sa mutun ya jajirce har shi ma yana fata ya ji ranan da za a ce da shi salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku, bima sabartum, kun fa samu wannan ne sakamakon hakurin da kuka yi. Kaga wannan abu ne mai dadi a ran mumini, sannan da imani da gidan wuta, wanda wannan kuma yana tsorata mutum ya sa shi ya nisanci abin da yake zunubai ne. Duk mutumin da ya sa akwai gidan wuta zai gane cewa lallai ya kamata ya nisanci dukkan wani abu na saban Allah, saboda irin abubuwan da suka zo game da al'amarin wuta din nan. Allah ta'ala na faɗin cewa tana rugi, tana kwashe mutane, za a zo a zuba mata mutane, a zuba iya zubawa, a tambaye ta kincika, ta ce akwai ƙari ne, yawma naqulu li jahannama hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid, Allah zai ce kincika, ta ce akwai ƙari. To kaga irin wannan zai sa mutum ya gane cewa lallai dole ta shebi Allah, musamman idan mutum ya duba ya ga cewa Allah bai da dangantaka da kowa sai ta hanyar biyayya. Kuma akwai waɗanda idan dai darajar gida ne da dangi, sun fito ta gida da dangin da sun fika, amma bai hana Allah ya musu azaba ba. In kun kalli mata Annabi Lut, za ku ga haka ya faru da ita. Idan kun kalli mata Annabi dan Annabi Nuhu, za ku ga haka ya faru da shi. Tsatsan annabta ya fito, mahaifinsa ma shi ne manzo na farko a ban ƙasa. Shi Allah ya fara zaɓa, Allah ya masa sura mai sunansa sukunda guda a Qur'ani, kuma ya buɗe suran da sunansa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumak, amma duk da haka a lokacin da dan shi ya saba mishi ya ki bin Allah, bai hana kuma Allah ya dandana masa azaba ba, har da ya nemi ya roƙa ma dan gafara, Allah ma ya kore dan daga jikin shi, yace innahu laysa min ahlik innahu amalan ghayr salih, to kaga idan mutun yana tuna wannan zai gane lalle ya kamata ya kiyaye Allah ya bi Allah yanda ya kamata in wannan fukafukai biyu suka samu ga mutun to su suke saukin kai mutun zuwa gidan aljanna al-khawfu war-raja in ka tuna aljanna kana samu ar-raja kana kwadayi kana fatan in Allah ya yarda ba za a kira register a ji babu sunanka ba musamman kana tuna wasu hadisan na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ke cikin sahihi muslim na karanta muku shi anan kwanaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci rahama ya kasa ta gida 100 kashi daya a cikin 100 ita ne ya ba mu kyauta a duniya duk wani mutum da ka gani mai tausayi da jin kai da kyauta da taimako duk a cikin wannan kashi daya cikin 100 Allah ya san mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta dabbobi a cikin kashi dayan nan aka ba su kaga dabba ta taka danta yayi kuka hankalinta ya tashi ta daga shi yace da a cikin kashi daya cikin 100 Allah ya raba mana wannan tausayi da jin kai kashi 99 yace sai ranar alkiyama Allah zai saukar da shi a raba mu dukkanin bayi a filin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai fa ku duba duk barnan da shedan yayi har sai shedan ya rinka daga kai ba zan daga nawa kan ba amma dai kun gane me nake nufi kan muku kama da shedan bana fatan haka shedan zai daga kai yana tsammanin za a ce kai ma taho an yafe maka a yau to kagan kana tuna wannan sai ka ji in Allah ya yarda ba za a yi babu kai ba sai ka ƙara himma sai ka so Allah Allah ta'ala ya sa muna cikin bayinsa na kwarai so don haka wannan aya da Allah ta'ala ya faɗa game da imani da gaibi kusa abin da yake ɗauka kenan sannan kuma suna gaskatawa game da al'amarin da ya shafi lahira sai Allah ya magana wa yuqimuna sala suna kuma tsaida sallah sallah tana da abubuwa guda biyu wanda ake buƙatar duk musulmi ya kiyaye na farko yinta akan lokacinta na biyu yinta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar yinta akan lokaci Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sannan kuma ana buƙatar duk musulmin da zai sallah to yayi sallah irin sallan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar saboda ka iya cewa kusan babu ko ka ce mafi yawan ibadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane babu kamar sallah dan ita ce wanda hatta a yaki sai da aka koyar da mu yanda ake yin sallah akwai salatul khauf sallan tsoro yanda ake yin ta wasu su ruku'u wasu na tsaye in an dago daga ruku'u wanda suka yi ruku'u su tsaya na bayan su tafi sujada tare da liman wadancan na rike da makami kai har sai da aka zo ko kana fagen daga kana daga makami sai da Allah ya ce kai sallah a wannan lokaci sannan ya isa ya nuna mana girman sallah ta yanda zamu ga babu ibadan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yaro ya kai shekara 10 baya yi ai masa bulala sai sallah sannan kuma ita ce kun ga kenan abinda ake fara bude rayuwar kowani yaro da shi sannan babu wani musulmi da zai bar duniya wanda baya fatan ai masa sallah a ƙarshen rayuwarsa kowa yana fatan ta kun ga kenan an bude rayuwar mutum da sallah an rufe kuma rayuwarsa da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ilat qurrata a'yuni fi sallah an sanya mun jin dadi da farin ciki na a cikin sallah ashe kun ga kenan sallah ba karamar ibada bace sannan duk wani shari'a doka a ce ayi kaza a bar kaza ayi azumi a je aikin haji a bar shan giya a bar kaza duka malaika jibril ne yake sauka ƙasa ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan dokoki amma da aka zo kan sallah sai da aka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukun da guda daga ƙasa aka hau da shi sama to babba abin mai muhimmanci kuma shine sallah ita ce abu na farko da ake ma kowane bawa hisabi akan ta ranar alkiyama idan ta yi kyau sannan ne sauran abubuwa za su yi kyau idan sallah ta samu matsala to daga nan ne kuma matsala ta samu daga farkonta kun ga wannan ba karamin al'amari bane sannan wurin yin ta din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai yanda ake yi ya hau minbari ba lokacin sallah ba amma ya ce ku kalle ni zan muku sallah don ku iya sallah ya hau inda kowa ke ganin sa da ya gama kuma ya sauko ƙasa sai ya kalli dukkanin mutane ya ce da su sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ganni Annabi sallallahu alaihi wasallam ina yin sallah a ƙarshe akwai ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci wani daga cikin sahabbai ya shigo masallacin ya je yi sallah irin sallar nan da ake yin ta cikin sauri da gaggawa mu kice mata yar faki ba yawa sai zunubi dai ko to saboda za ku gane dalilin da yasa na ce haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yayi irin wannan sallah yana idar da sallah sai ta so ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake zaune a masallaci ya masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama sai ya ce da shi irji fa salli koma ka je kai sallah fa innaka lam tusalli domin kai din nan ba kai sallah ba amma a zahiri me zamu ce yayi sallah tunda mun ga ruku'u ya sujada to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya maida shi sai ya koma ya ƙara yin irin sallan da ya yi dazu ya dawo ya sake ma'anar sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amsa ya ƙara maida shi ya ce koma ka je kai sallah dan ba kai sallah ba a takaice har so uku haka yana faruwa tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam budan bakin shi sai ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah ba in ba wannan ba koya min kawai a zauna lafiya kun ga mumini kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi yayi masa sallah yana kallo yanda ake ruku'u yanda ake sujada yanda ake komai to abin da yasa na faɗa muku wannan hadisin shine kun dai ga sahabi ne ko darajar shi kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbu ashabi kar wani ya kuskure zagi ɗaya daga cikin sahabbaina ko wane ne in dai sahabi na ne yace domin zagin su fasikanci ne duk wanda ya kafirta su to shine kafiri number 1 in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a wani wurin yace inda dutsen Uhud zai zama zinariya zama gold ka dauka ka bayar duka ka ce ka bada domin Allah ai ta mu addinin Allah aiki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sahabi yazo ya bada lokan dabino daya ko rabin lokan dabino ladan shi a wurin Allah yafi naka kai da ka ciyar da wancan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka isa ka kai matsayin daraja abinda sahabi ya ciyar ba to kun ga duk da wannan daraja da sahabbai suke da shi amma da annabi sallallahu alaihi wasallam koya mishi sallah da ya idar sai ya kalle shi yace da shi inda ka mutu kana irin wannan sallar ma aflahta ba za ka taba rabauta sahabi ne ba to kun ga ashe wa yuqimuna salata anan suna tsayi da sallah akwai koyan sallah su kiyaye ta akan lokaci su koye ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa sannan fadin Allah daukin zarki da yace wa mimma razaqnahum yunfiqun dangane da abin da muka azurta su da shi suna ciyarwa ma'anan suna ciyarwa shine suna bayar da abin da ya shafi zakka ta wajibi sannan kuma suna ƙarawa da abin da ya shafi mene sadaka dukiya da ciyar da dukiya abu ne da ke sa mutun ya je aljanna ba tare da yayi aiki mai yawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a cikin sahabbai sai talakawan sahabbai suka zo suka same shi suka ce da shi zahaba ahlud duthur bil ujur ma abuta dukiya fa manzo Allah sun kwashe lada duk sun tafi da shi sun bar mu haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke nufi suka ce to muna sallah suna sallah muna azumi suna azumi sannan sai mu ga sun fito da dukiyar su irin dukiyar da mu ba mu da ita suna ciyar da ita domin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su to bari in ba ku wani satan amsa da za ku riske su da shi ku je ku rinka tasbihi kuna ambatan Allah wannan tasbihi da za ku rinka yi fadin subhanallah da sauransu za ku samu irin ladan da suka samu talakawan sahabbai suka fara murna suka je suna yi ana cikin haka su ma masu kudin suka ji labari sai kawai su ma suka fara yi jin haka kun san aka samu fifikon matsayi galibi mu an yi da gaske ba sai wani abu mai kamar hasada ya so ya shiga tsakani shine suka dawo suka ce to matsala fa ta faru ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mene kuma ya ce to su ma sun ji muna tasbihin sun ci gaba da yi gashi kuma basu daina ciyar da dukiyan ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai to zalika fadlullahi yutihi man yasha ku je kawai ku dogara ga Allah falala ce Allah ya riga ya basu ba yanda za a iya to kun ga wannan akwai kwadaitarwa wurin me wurin ciyar da dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a cikin masallaci sai ga wasu da suke musulunta talauci yayi talauci sun zo wurin shi saboda tsaban talauci wani ma al'auran shi a waje take rigar da za ta rufe jikin sa babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da suka shigo wurin shi a masallaci bai da wani abu na duniya da zai iya dauka ya ba su ya wadata su da shi sai aka ga hankalin shi ya tashi saboda dama shi daga cikin damuwarsa ka zo masa da bukatun da a lokacin bai da damar iya biyan maka ita hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya rasa yanda zai ga talauci kana ganin yunwa a jikin su da gani ka san ayin wace suke akwai rashin damuwa a tare da su shine wani sahabi yana ganin yanda fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza saboda sahabbai Allah ya yi musu baiwa da yawa mutanen kirki ne nan take tashi kawai ya shiga gida sai je dauko abinci da tufa yazo ya aje a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam to aje wanda yake kawai sai wani ya ga a shi ma sai ya tashi sai gashi an yi dalan tufafi an yi dalan abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga ya saki fuska yayi murmushi yana fara'a yana juya dukiyan kawai sai ya saki hadisi man sanna sunnatan hasana duk mutumin da ya aikata wani aiki mai kyau ya farar da wani aiki mai kyau mutane suka ga aikin suka yi koyi da shi to ina tabbatar muku yana da ladan wannan aikin shi a karan kansa kuma duk wanda ya koyi da shi shi ma za a bashi ladan wannan aikin ba tare da an diba daga cikin na wanda ya aikin ba ma'ana in kai aiki kana da lada dubu sai wani ya koyi aikin daga wurin ka yayi shi ma yana da dubun shi ta samu sannan za a ƙara maka wani dubu ɗaya naka ya zama dubu biyu to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu sannan yace duk wanda ya fara da wani mummunan aiki na sharri wani yazo ya koyi da shi to duk wanda ya koyi da shi shi ma yana da zunubi irin wannan shine misali da ƴaƴan annabi adam wanda Allah ya faɗe su a suratul maida watru alaihim naba abnai adam bil haqqi wanda ɗayan su ya kashe ɗaya ya zubar da jinin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har a tashi alkiyama duk wanda ya zubar da jinin wani mutum sai Allah ya narka zunubin wata kwatankwacin sa akan wancan dan annabi adam din na farko da ya fara koya ma mutane zubar da jini to kun ga wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu dangane da ciyar da dukiya sannan kun kalla mutane goma da aka yi ma albishir da aljannatin suna gidan duniya daga cikin sahabbai da yawan su galibin su sun tafi aljanna sanadiyan dukiyan su ne ba galibin su Allah ya musu bishara da aljanna sanadiyan ciyar da dukiyan su ne domin Allah kun ga sayyidina abubakar Allah subhanahu wataala ya yabe shi ya yabi abin da yake na dukiya alladhi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a'la wala sawfa yarda wadannan ayoyin sun sauka ne sanadiyan aikin sayyidina abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam za a fita yaki yace a kawo gudunmuwa sahabbai suka rinka kawo dukiyoyin su sayyidina abubakar yaje ya kwaso duk abin da ya mallaka yazo da shi aka ce me ka bar ma iyalanka yace na bar musu Allah da manzansu da manzansa shine munafikai suka fara tsegumi dama duk wanda galibi kaga yana suka masu aikin addini dama shi baya aikin saboda shi ma'aikaci bai ma ganin aibi ballantana yayi suka duk galibin mai suka shi bai aiki to yana zuwa suka ce wallahi wannan riya ne kawai mu dan an raina mu a ce ba mu kawo komai ba mu ce je kawo gidan shi dukan shi dan mu a ce mu ba mu da imani su fa basu bada ba amma suna suka shi nan take da yake Allah ya ga aikin zuciyar dan shi aka yi sai ya kare shi Allah da kansa ya kare shi yace alladhi yuti malahu yatazakka shine wanda yake bada dukiyarsa dan ya tsarkaka Allah da kansa ya san dan tsarkaka ya bayar yace kuma wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba wai ya bayar ne dan shi ma an ci zabe a bashi commissioner ko minister ba ba dan wannan yayi ba ba yayi ne dan wani ya saka mishi wata dukiyar ba kun san ana wannan ko irin kyautan mata in ta haihu za ta kai holan sanda ita ma haihuwar ta yazo holan take jira ta gani da za a kawo na kasa da holan sai ka ce kaga yar walakanci in bata mai tsada ta bani mai arha wai abun na so ya koma walbani walbaka walhanani walqinini to sai na Abubakar bai dan haka ba duk da cewa malamai sun tattauna akan irin wancan abin da mata suke yi in wancan ta haihu a tara mata zannuwa a bata ai kaza suka ce wannan babu wani aibi a cikin sa matukan ba an sa wasu shari'o'i dokoki ne da suka saba ma shari'a ba amma dan bisa al'ada an san in mace ta haihu za mu kai zani zani kaza wannan ba laifi bane ba laifi bane ina fata an fahimci wannan so dan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar ya kawo waɗannan dukiya sai Allah ya ce illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a'la ya kawo dukiyar ne kawai dan neman yardan Allah inji Allah da kansa kuma a ƙarshe sai Allah ya faranta ma sayyidina abubakar rai su kuma ya bakanta musu dan ya ce wala sawfa yarda ma'ana wallahi sai mun masa kyautan da sai ya yarda shi dan aljanna ne kun ga sakamakon me dukiya da ya ciyar da ita kuma ciyar da dukiya ba dole sai mai yawa ba matukar akwai ikhlasi ko matukar mutun yayi gwargwadon ikonsa dan a lokacin da ya kawo wannan dukiyar waɗannan munafikai suka soke shi Allah ya kare su sai ga wani shi kuma da yaje ba abin da ya mallaka a duniya in banda dabino tafin hannu guda biyu haka haka ne ibo waɗannan dabinon cikin hannunsa ya taho da su yana zuwa jama'a sun cika an tattara annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa da Allah ku dan matsa zan ba manzo Allah sako ne ku dan ban hanya in bashi sako su kun ga za su yi tsammanin wani raƙumi ne aka lodo maka ya bari a bashi wuri ya wuce duk wanda ya juyo sai ga mutun da dan dabino kadai a cikin tafin hannunsa suna juwa suka ce kai me zaka yi yace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo gudunmuwa za a jihadi ba suka ce haka ne ce to nawa ne zan kai Allah sarki bawan Allah kaga aikin alkhairi duk wanda zai soke ka fa kakkadena in ba Allah ya ce ka bari ba kawai ka ci gaba domin Allah yana zuwa sai suka kalle shi sai suka tuntsire da dariya matakin farko da za a karya maka gwiwa kenan aikin alkhairi in ba zuciyarka tana da karfi ba ana ma wani dariya ya daina kenan shi koko da suka yi mai dariya ko a jikin shi yace ni dai ko matsa suka ga dariyar sa bai tsaye da shi ba suka kalle shi suka ce inna Allaha laghaniyun an hadha kai Allah ya fi karfin abin da ka zo da shi me Allah zai da wani dabino cikin tafanu dai za ka fi jihadi ana kawo gida kusan da guda kun ga fa wanda ya kawo gidan sun zage shi kuma yanzu da suke so su zage wani sai suka kafa hujja da wanda shi ma ba su kyale shi ba suka ce ana kawo gida kana wani zuwa da dabino cikin tafin hannu sai ya ce ni dai tunda annabi ake kai ma ko matsa an kai mishi yana zuwa tunkan ya kai sai gashi Allah ya turo mala'ika Jibril shi ma Allah yana nuna ya karba aikin shi kuma yana yaba mishi kuma yana zargin waɗancan munafikan gashi a cikin suratul tauba الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الله ايبنتا sai yace daga cikin siffar munafikai shine za su rinka aibanta masu yin sadaka sannan kuma Allah ya yabe shi yace shi kuma abin da ya kawo shine abin da ni Allah na bashi kenan Allah ya san da ya bashi da yawa da ya bayar da yawa to kun ga wannan yana daga ciki in kun duba sayyidina Uthman radiyallahu anhu shi ma yana cikin wanda aka yi musu bishara da gidan aljanna tun suna duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka gudunmuwa ana talauci za kuma a tafi yaki Sayyidina Uthman ya kawo raƙuma kusan guda 600 a kowane raƙumi dauke da abinci da makami da silken yaki a kansa haka ya jero su kaman yanzu ne ki samu irin home jeep din nan ɗan miliyan 574 ki jero irin su iya gani ki ce duk ga suna akai ma masallaci kaza kin ba su kyauta irin fakwatan kwace abin da yake saboda shine raƙuma sune mafi tsadan dabbobi abin hawa na ni'imar Larabawa kuma akan raƙuma ya kawo dauke da abinci dauke da duk wani abu da ake bukata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da aka zo aka juye masa kudi akan cinyansa wanda Sayyidina Uthman ya kawo haka ya rinka juya kudin yana murna yana farin ciki yana cewa ma darra Uthman ma fa'ala ba'd al-yawm ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaya muku wallahi daga yau kowane irin zunubi Sayyidina Uthman yayi ba zai hana shi shiga aljanna abin da yake fada musu kenan kenan ya san Allah ya nuna mai ma ba zai yi zunubin da zai hana shi din ba saboda duk zuciyar da take da wannan karfin imanin ta riga ta kyamaci zunubai tun farkon lokaci to shine Sayyidina Uthman kun ga haka ya faru da shi kuma an mai alƙawarin aljanna tun yana gidan duniya haka Talha bin Ubaidillah Talha dan Ubaidillah shi ma kun ga mutum ne mai dukiyar gaske saboda sai an siffanta an kimanta Talha da cewa ko a wannan zamanin namu yazo sai an kirga cikin masu kudin duniya saboda irin gwalagwalai da dukiyar da suka mallaka tun a wancan lokaci dan kasuwa ne yana da wata ɗabi'a wanda duk sanda ya dawo kasuwanci yayi tafiyan fatauci ya dawo zai samu kuɗi masu tarin yawa ya aje a zauren gidan shi ya kira Bilal ya ce ka zagaya duk cikin garin Madina kayi shela irin shelan da ake yin yaro ya bace ko an yi tsuntuwa din nan mai unguwa ya ce a shiga unguwanni a faɗi kaza ya ce ka sanar akwai kuɗi a zauren gidana duk wanda ke cikin matsatsi da rashi ya zo ya ɗiba shi ba zai tsaya miƙa maka ba dan kar gobe ma ya tunanin ya taɓa maka wani gata har ya ji wani girman kai ko makamancin wannan bai ma san waye ya taimaka ba haka yake da ya zo in ya ajiye kuma abinda zai baka sha'awa shine su kuma sahabban idan mutum lalurarsa ta 3000 ne wallahi idan miliyan 3 aka ajiye ba zai ɗauki 3100 ba wannan 3000 kadai ka ji mama ta ce kenan magana ta girmama gani so wato ku fahimci wani abu duk mutanen da za a hada su a ce su taimaki annabi to an riga an tsarkake su saboda yanda Allah ke san annabin ba zai taba hada shi da kazanta ba ba zai taba hada shi da kazanta ba saboda da za a sa aibi a gefen shi to ai tamkar shi ta shafa kenan amma sai aka bashi mutanen da yayi aure daga cikin su ya dauki jinin shi kuma ya ba su to tun anan kun san cewa Allah ya riga ya yarda da su to shi yasa da yazo in ya aje wannan kuɗi sahabbai za su zo har in wani ya ɗibi kuɗin sai wani ya ce wani ai ina ga kaman kai kana da lalura mai yawa ka ƙara mana sai ya ce a'a abinda ka gana ɗauka iya bukata na kenan ina tsoro ku ji maganan shi ina tsoron kada in ɗauki abinda wani zai zo yana da bukata zamto na shi ne na ɗauka kun gane maganan misali shi wannan kawai abinci ne bai da shi ba a yi albashi bane da an yi albashi ma kila ba zai zo ya taba ba shi ma yafi karfin wannan kudin akwai irin wannan to amma yana tunanin kila makwabcin shi shi bai da aikin yi gashi yana shan maganin diabetes yana zuwa asibiti yana kaza to ya ga 50,000 kaga dissan da ya tunani dauki 30,000 shi ya san ai wancan in ya zo shi ta sa bukatar ba za ta biya ba to irin tunanin su kenan sai ya dauki iya abin da zai dauka har akan wayi gari Talha bin Ubaidillah zai fito da asuba za ci masallaci sai ga kudi ya rage ba su gama kwashe kudin ba mu yanzu ku duba ku ga halin da muke ciki sai a sace mutum a ce a kawo kudi shi ma ya fara zama tsohon yayi yanzu tara hanya yake a bude ma mota wuta da bindiga tana tafiya a harbe wanda ya mutu ruwan shi wanda ya rauni ruwan shi wanda ya saura a kwashe to kun ga wannan na daga cikin musibin da ke sa duniya ma zai wahala ta zauna lafiya to su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suke ba kuma dole sai a rinka karantar da mutane ana musu wa'azi saboda zuciyarsu ne ta lalace kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubu sai a rinka kiran mutane ita zuciyar dan adam kaman kifi ne da ruwa duk lokacin da ba a tunatar da ita ba ta karanta qur'ani to za ta mutu za ta yaushi za ta iya mutuwa amma duk lokacin da ake tunatarwa ake jan hankali ake karanta alqur'ani to insha Allah ta'ala za a yi mamakin irin al'umman da za a samar a cikin mutane to a takaice ku ƴan uwa musulmi wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin waɗannan ayoyi sai aya ta gaba da yake cewa walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun waɗannan bayin Allah na ƙwarai da aka ambata a baya alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun su ne waɗanda kuma suke imani da abin da aka saukar a gare ka duk da malamai su yi magana biyu a nan akwai malaman da suke cewa waɗancan ayoyi na farko suna siffanta muminai ne wannan ta biyu kuma tana siffanta ahlul kitabi da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran ahlul kitab amma abin da ayoyin ke ɗauka dai dukkan wanda ya yi imani da Allah ya bi shi haƙiƙanin bi shi yasa a nan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce waɗanda suke imani da abin da muka saukar zuwa gare ka shine alqur'ani da sunna ai alhikma alqur'an wal hikma an saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani an kuma saukar masa da sunna kaman yanda aka yi wahayin alqur'ani ita ma sunna haka Allah ya wahayinta thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha sannan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha dukkanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya furuci da shi da sunan shari'a to yana tamkar wahayi ne daga Allah madaukakin sarki shi yasa idan Allah ya tashi kawo abiyayya gare shi za ku ji kuma ya ce ayi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wawul atafi muna da su kala biyu a cikin alqur'ani akwai wawun wanda take hadawa ta laifi duk abin da yake shari'a ne na dokoki da koyar da shari'ar musulunci ana hada Allah da manzansa a hade ba tare da wani shamaki ba amma duk abin da ya shafi halitta da juya al'amarin halittan to ba hada Allah da kowa a ciki ina so mu fahimci wannan da yana da fa'ida kwarai da gaske abin da zan muku misali kila ku fahimta da kyau shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani mutum yazo yace da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mun abu kaza mana insha Allah wa shi'ta idan Allah ya so ka so kun ga ya hada su wuri daya ya nuna da san shi da san Allah duka daya ne amma yana so ne ai mashi wani abu shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ataj'alani lillahi nidda zaka sa ni kishiya ne ga Allah qul ma sha Allah wahda kace idan Allah ya so shi shi kadai in dai al'amarin halitta ne ko haihuwa ko azurta ko kashewa ko rayawa ko badawa ko hadawa ba me yi in ba Allah ba ko dan adam ya baka shi sanadi ne amma asali Allah ne ya baka to shine ya fada masa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fada mai wannan sai dai kace in Allah ya so sannan kai ma ka so yanzu ya nuna matsayin su ba daya ba amma kace Allah ya so ka so kaman kace dan Allah dan annabi shi ma wannan kun ga laifi ne babba sai dai kace dan Allah don san annabi wannan shine wanda yake daidai to sannan in kun duba kuma za ku ga a wurin shari'a shi kuma wannan duka ana hada su wati'ullaha wati'ur rasul ku yi ma Allah biyayya ku yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi Allah ne ya aiko shi da cewa ayi wannan abu Allah ya datar da mu to shine anan ayan take nuni ga cewa abinda muka saukar zuwa gare ka da abinda muka saukar gabaninka na sauran littattafai kamar at-taura da injila sannan kuma wabil akhirati hum yuqinun, su mu'minai zaka tadda su game da ranar lahira, ranar alkiyama kenan, suna sakankancewa akwai wata rayuwa da za ta zo bayan mutuwa wanda a cikin ta akwai hisabi. Hisabi shine a fitar da ayyuka kowanne a matsayin shi, wajibi, mustahabi, shirka, bid'a, kaba'ira, kowanne a tantance a ije shi a matsugunin sa, saboda za a zo ai alwaznu au na kowanne aiki, sannan sai ayi aljaza, abinda yake sakamako. Allah ka sa mu ga sakamakon alkhairi. Wannan imanin da ake nufi shine gaskatawan su da zuciya, wanda za a ga kuma harshen su na fadi, sannan kuma gabobin su suna nuna alaman sun yi imani da ranan ƙarshe. Wannan imani yana wannan gabobin. Imani bai takaita a zuciya kadai ba. Wai wani ya zo, an zo wurin musabaka kawai shi bako ne, da ya zo sai je kawai zauna a cikin mata tsundur, aka ce subhanallahi kai makaho ne, sai haka ya nuna wayar shi, wai attaqwa hahuna. Kaga tun anan kauyancin shi number 1 da ya fito. Annan sulasu ne ce attaqwa, zuciyar sai nuna, kuma zuciya tana gefen hagu ne na kirji. Yace attaqwa hahuna, tsoron Allah yana nan ne, ma'ana daga zuciya ke farawa. Amma shi sai nuna makogoro yace attaqwa, wai tsoron Allah anan yake. Ai kuwa agaji suka ce to ko ka tashi komi ma wata takawan bulala yanzu nan, dole ka kama gabanka. To kun ga wannan ma'ana, abu na farko shine imani yakan fara daga zuci ne, sannan kuma ana furuci da shi, dole mutum ya furuci a san cewa shi mai imani, sannan kuma ayyukan mutum suna gaskata imaninsa ko su karyata abin da ya yarda da shi. Ta fuskan ayyuka ana gane haka. Sannan abu mai muhimmanci shine aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, imani yana karuwa kuma yana raguwa. Al imani yazidu wa yanqus, imani yakan karu kuma yakan ragu. Yazidu bi ta'a, imani na karuwa da dukkan wani nau'in biyayya ga Allah, karatun Qur'ani ne, sadaka ne, zumunci ne, menene ciyarwa ne, ko ma menene, in dai abinda Allah ke so ne na biyayya, to yana iya kara ma mutum imani. Dan Allah ce wa yazdada alladhina amanu imana, sannan kuma imani yana raguwa ta hanyar saban Allah, yakan rinka raguwa, yakan abin nan har a Hanzala sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana ya fito sai ga sayyidina Abubakar, sai suka gaisa. Sayyidina Abubakar yace da shi, Hanzala ya kake? Sai yace ai matsala ta faru, Hanzala ya zama munafiki. Sayyidina Abubakar yace subhanallahi, me kake nufi? Yace to in muna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, mun rinka jin imanin mu can sama, kuma haka ne ko islamiya kika je, zaki je ki kama wata yar mala'ika, da kin koma gida kuma sai ki ji abin dai to gashi nan dai yana sabu cewa ana bin shi. Yace in muna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, mukan ji imanin mu radau, amma da mun bar gaban shi sai mu ji kuma rauni ya kama mu. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi, to ai in dai wannan ne matsalar munafurcinka, to ba kai kadai ne munafiki ba, amma zo mu je asibitin magani, ma'ana zo mu je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace suna zuwa suka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga laluran su, idan muka zo gabanka mukan ji imanin mu ya karu, idan muka koma gidajen mu muka ga ƴaƴan mu da matan mu sai mu ji mun shagala. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su, ai inda kuna jin irin imanin da kuke ji a gabana, to da sai mala'iku sun sauka kun rinka gaisawa da su kiri da muzu kuna ganin su. Sai yace da shi, imani taratan fataratan sa'atan fasa'a, shi imani wani lokaci akan ji shi ya hau ya sama, wani lokaci yakan yi rauni. To da wannan shine ke tabbatar da cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa. Imani da rana ta ƙarshe yana da amfani kwarai da gaske, kuma yana da muhimmanci mutum ya rinka tuna shi don zai mai katanga da saban Allah, musamman tuna ranar lahira. Allah ta'ala ya sa mu alkiyama suna iri daban-daban saboda ya nuna girman sha'aninta a wurinsa. Ya ce yaumut taghabun, rana ce ta kamunga, wanda mutum zai mamaki irin abin da zai gani. Ya kira ta da suna yaumul faza'ul akbar, ranan firgici mafi girma. In mutum ya taba gani wani firgici na bala'i, to ran alkiyama ya fi wannan. Ina tuna wata mata, wata rana zan tafi Kano, tsohuwa ce, irin ta tsufa sosai din nan, ƴaƴanta suna ta kokarin kar ta fita, amma tana da son fita. Kauye, wani kauye daka tsalle a garin hanyar Kano, za ku san kauyen kila. Wanda ya san garin daka tsalle zai ta, akwai wani kwana mai bishiyoyin dalbejiya har yanzu suna nan, duk da ake aikin titin nan suna nan. Wallahi matan na ashe ta fito gida ba sani ba, ga ta tsohuwa, kuma ta hayo titi ba ta gani sosai. Motar da ke gabanmu ta biyu, wallahi da ta ɗauki matan nan ta je ta haɗa ta da dalbejiya, haka ta tsinka ta gida biyu. Haka muka ɗauko rabin cinyanta da rabin maranta a can, daga kanta zuwa sama kuma a can.
to duk wannan tashi hankali da kake gani bai kai abin da za a gani ranar alkiyama bai kai ba haka duk takaici da mutun zai gani da damuwa bai kai wanda za a gani ranar alkiyama ba dan Allah ya ce wasa'atu adha wa amr to imani sanin akwai wannan ranar zai sa dole dan adam ya kiyaye Allah zai kara maka himma Allah ta'ala ya fade shi da cewa yawman yaj'alul wildana shiba daga cikin fitintunar alkiyama tana sa kananan yara kaga suna furfura ya feso musu saboda fitina haka Allah ta'ala ya fada fa kaifa tattaquna in kafartum ya za ku yi ku kare kanku daga azaba ta in kuka butulce mun kuka yi mun kafirci yawman in muka hadu da ku a wani yini yaj'alul wildana shiba dake sa kananan yara su furfura sannan Allah ta'ala ya siffanta ranan da cewa za a ga mutane ma cikin baye kuma ba kayan maye suka sha ba wataran nasa sukara wama hum bisukara walakinna azaballahi shadid kaga wannan duk abu ne mai ban tsoro sannan Allah ta'ala yi tsoratarwa game da ranan game da mutanen da ke zaluntan yan uwansu wailul lil mutaffifin mutanen da ke tauye mudu a wurin kasuwancin su Allah ta'ala ya siffanta su da cewa alladina idza talu 'alan nasi yastawfun in za su nemi su awo a wurin mutane sai su matsa sai an cika musu ba yau litini ba wata nan tana gobe ne talatan farko a azumi ai za mu ci kasuwar talata in an je da mudin talata da lokan talata tafi a cikin leda kai ka saba cuta na auna mun da nawa gashi in gani za ta matsa sai an cika mata shine alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun sukan nemi su a cika musu wa idza kaluhum amma idan su ne za su aunar su siyar yukhsirun sai su tauye mudu ko a sa galan a ruwan zafi ko an zo awon da shinkafa a sa hannu a ciki ko a yi fama gari ruwa ko mahauci ya sa nama a cikin ruwa ya kumbura ya sha ruwa a sayar maka da nama da ruwa naman da ya kamata ya baka kilo uku ka dawo gida ka ga ya koma kilo biyu da rabi saboda ya sha ruwa ya koshi Allah ta'ala ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun wai su da suke zaluntan kan suke wannan aikin ba su tsammanin za a tashe su ne li yawmin azim ga wani gini mai girma da idan su zai raina fata yawma yaqumun nasu li rabbil alamin banda mutane za su tashi ga ubangijin talikai kowa bai da ta cewa fala tasma'u illa hamsa ba mai iya motsi sai dai kawai ka jinin farfashi kowa na hakima nan ba ma ka iya magana da dan uwanka kowa na ta kanshi yawma ta'ti sama'u bidkhanin mubin a tsaga sama hayaki ya fito yana kora mutane filal alqiyama ya mutane za su to kaga tuna wannan zai sa lalle dan adam ya shiga taitayinsa ta hanyar zaluntan wani dan uwansa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa a ran alkiyama wasu ma za su yi asaran azumin su da zakkan su da sallan su da komai hadisi na cikin sahihu muslim al muflisu min ummati abi hurairah rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran alkiyama za a zo da wani ya zagi wani ya ci dukiyar wani ya bigi wani ya zubar da jinin wani za a rinka daukan ayyukan shi na alkhairi azumin sa zakkan sa sadakan sa a rinka biyan wanda ya zalunce su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har za a karar da duk ayyukan shi ba a gama biyan bashin mutanen da ya zalunta ba sai a rinka diban su zunuban su ana kara mishi dan ya kara shan azaba a gidan wuta a ƙarshe sai a umurci mala'iku su ja shi su jefa shi a gidan wuta kun ga wannan ba karamin abu bane muna roƙon Allah ta'ala ya mana tsari ya kuma shiryar da mu na so mu kai aya ta biyar amma ina gadi haka ya kamata mu hakura saboda mu samu karanta wancan littafin muna da minti 12 ko insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sai mu je wancan littafi insha Allah bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ahkamul maulud hukuncen haihuwa ko wa huququl abna da haƙoƙin ƴaƴa alal aba akan iyayensu wannan shine darasin mu na biyu idan muka tsaya ne kamar muqaddima kawai muka yi ko na'am da za mu tashi shafi na ni'matul wilada an yi shi da mu tashi albisharatu bil maulidi wal farqu bi qudumihi shine gaba na biyu mas'ala ta uku haka ne mallan yace wannan babin zai magana akan albisharatu bil maulud yin farin ciki da samun abin haihuwa yin bishara yi ma mutum bishara idan an yi masa haihuwa wal farhu shi kuma wanda aka yi mahaifuwan yi farin ciki bi qudumihi da zuwan abin da aka haifa mishi ana son wanda aka yi mahaifuwa kai masa murna kai masa farin ciki an gane ko sannan shi kuma wanda aka yi mahaifuwan ana so yi farin ciki da dukkanin abin da aka haifa masa sawa'un wannan abin haihuwan mace ce ko namiji ne ina fata mun fahimci wannan saboda akwai a zamanin jahiliya su suna kin a haifa musu mene diya mace wannan shine tunanin mutanen jahiliya kafin zuwan musulunci da musulunci yazo shi kuma sai ya rungumi diya mace hannu bibbiyu ya girmama ta ko da ana raba ta a cikin gado yanzu yace ita ma ta ci gado ana tunanin kamar itan na ƙasa ne Allah ta'ala ya ce Allah bai toza ta aikin mace mumini ko namiji mumini ko mace mumina kuma musu tanajin aljanna duka iri daya duka aljannan namiji da aljannan mace duk abu daya ne duk abin da namiji yayi zai samu aljanna mace ma in tayi tana samun aljanna sannan musulunci da yazo ya saukar da alqur'ani ya musu sura mai zaman kanta yace suratul nisa gaba dayan su ya ware cikin daidaikun su yace ga suratul maryam shi ma an yi musu saboda su ji su ma ana ne ana tare da su a cikin alqur'anin dai duk da haka Allah madaukakin sarki yazo ya nuna cewa haihuwan diya mace albarka ne duk wanda ya haifi diya mace to ya haifi albarka dan yace lillahi mulku samawati wal ardhu yakhluqu ma yasha'u yahbu liman yasha'u inatha wa yahbu liman yasha'u dhukur Allah shike da mulkin samai da ƙasa duka nashi abin da yaso shi zai yi sannan yace ina bada kyauta irin kyautan da ba isa amin irin ta ba ga wanda nasu na ƴaƴa na haihuwa yace daga ciki ina bada ƴaƴa mata zalla ga wanda nasu farawon shi da cewa ana bada mata kadai malamai suka ce ya nuna fifikon mata a wannan aya akan maza yana daga ciki shi yasa da Allah ya tashi ake jero annabawan da Allah ta'ala ya musu tagomashi sai aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su saboda yana da ƴaƴa maza da mata duka a ciki kuma ya nuna kaunan shi ga mata har yake cewa an sanya mishi son su a cikin addini ma'anan su shine koya musu duk abin da zai kai su zuwa ga rahmar Allah ita ce soyayya da yake nufi ina fata mun fahimci wannan to daga ciki shine malai ka wannan saboda ya kore wancan tunani na jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib so a jahiliya in akai mutum bisharan an haifar masa mace sai kawai ga yana bata rai yana fushi kawai na tunanin ya burne ta ne a cikin ƙasa da ranta ko kuwa ya tawara min alqaumi ko min su ima bushirabi ayumsikuhu ala hunin ya rike ta ne cikin kaskanci da abun kunya am yadussuhu fi turab ko kuwa turbe ta a ƙasa da ranta ya kashe ta sa'a ma yahkumun Allah ta'ala ya ce abun da suke aikata suke hukuntawa ya munana to mu a musulunci ba a yin haka shine anan malam yace matsalan mu ta uku yustahabbu lil muslim an so ga mutum inda musulmi ne shi an yubadira da yayi gaggawa ila tafshiri akhihi almuslim da yayi madan uwansa musulmi bushara saboda yin madan uwanka musulmi bushara yana sa kauna ta addini a cikin zukata kuma Allah yana son wannan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo garin Madina abin da ya fara yi a Madina shine hada yan uwantakan addini saboda idan musulmi kansu ba a hade yake ba idan musulmi ba sa son junan su ba za su taba tsina na abin alkhairi ba sai dai rayuwar su ta karewa a hakan to shi yasa aka ce ana so in dan uwanka musulmi ya samu wani abin farin ciki kai ma kai masa farin ciki saboda ka kori shedan a zuciyarka ba za ka ba hasada matsuguni ba saboda kai ma in ka duba za ka ga in za ka yi wani hasada to ai kai ma ka ko su da yawa me yasa su ba su yi maka ba to shi yasa ake so duk a cire wannan a musulunci sai malai ya ce wa idza razaqahu Allahu mauludan ana son musulmi yayi gaggawan yi ma dan uwansa musulmi bushara idan Allah ya azurta wannan dan uwan naka da wani abin haihuwa fayuhanni'ahu ta yanda zai masa barka congratulations shine at-tahni'a fayuhanni'ahu yayi masa maraba da murna wa yad'u lahu bil khair kuma yayi ma wannan abin wanda aka haifa masa wanda aka yi ma haihuwan yayi masa addu'a alkhairi wal barakati da albarka na tabbata mata ku za ku fi kowa sanin wannan duk sanda kika haihu kika farfado aka ce wance ta fara kiran ki taimi ki murna ko kina farfadowa wance na gani a kaina tana goge yaro ko tana kaza da Allah kikan ji a ranki wannan karaman mutum ce a wurinki ko babba babba ce haka nan wata koda uzuri ya hana ta taimi ki barka aka dan kwana biyu sannan ta yi in ba ai saban kun saba sai kin ce da ita sai yau to ban maso akan samu haka ko ba a samu ana samu to amma wanda kaga ya nuna sanka ko da fa makiyinka ne inda zai daure nuna maka soyayya nan lokacin sai ka afka mishi ko da cutar da kai zai baka sani ba saboda so na yawa kuke gani mace ta haihu a asibiti ko a gari ya waye kwanan nan na gani wanda ta haihu a rigasa wacce tazo tana ta mata murna ta karbi jaririn ta gudu da yara ya aka yi ta mika mata saboda ta zo mata Musa a fuska Fir'auna a zuci ta nuna mata so da kauna ita kuma dole ta sake mata saboda ga rauni kuma ga ganin cewa ai ba wanda zai iya kinka a wannan yanayi to she zake so kai mutumin kirki kai gaggawan yi ma dan uwarka bishara wannan yana da kyau kai masa addu'a bil khairi da ala sa Allah ya sanya al khairi wal baraka da albarka albaraka shine kasratul khairi wa ziyadati ma'ana Allah ya sa wannan abun haihuwan ya samu alkhairi mai yawa kuma alkhairin karyarin karaguwa kullun ya karu shine albarka a samu abu mai kyau mai dadi kuma kar a zo a ce ya kare sai dai kullun ka zo a ce ai an kara samun wani in kika ce ma mutum Allah ya maka albarka to kana cewa Allah ya baka alkhairi mai yawa kuma kullun alkhairin ya rinka karuwa kar ya ragu kuma Allah ya muku albarka wa yaqulu lahu sannan sai ka ce ma wanda akai ma haihuwan nan barakallahu laka fil mawhub lak Allah ya maka albarka a cikin abin da aka baka na haihuwa ga wanda ya maka kyautan wannan abin da aka haifa maka wa shakarta alwahiba kuma Allah ya baka ikon gode ma wanda ya maka wannan kyauta wa balaga ashuddahu kuma Allah ya sa wannan abin da aka haifa maka ya kai karfin sa da zaka more shi wa ruzikta birrahu kuma Allah ya sa abin da ka haifa ya zamto yayi maka biyayya da da'a da ne nagari wanda zai sanyo maka sanyin ido kuma Allah ka ba mu ka ƙara shirya mu kowa nashi yanzu mun fahimci wannan darasin ko yawa wanda wannan shine addu'an da za a yi ma wanda aka haihuwa kada a yi a ce wow beautiful mu ne ko su a wannan kauyanci kika yi mun fahimci maganar ko in kin je ina yaro wance eh wai Allah ƙara Allah ba da karfin shayarwa Allah albarka ina dan namu kina dauka ce barakallahu laki fil mawhubi laki wa shakartil wahib wa ridta birrahu wa balagta ashiddahu ko ya nake nuna ki mata wannan addu'a idan kai kuma akai maka idan ke kuma mai haihuwa akai miki wannan addu'a ko kai namiji da akai mai haihuwa wa yuraddu alaihi al muhanni'u sai kai wanda akai mai murnan haihuwan ka maida masa da amsa ka ce masa barakallahu lak Allah ya maka albarka wa baraka alayka kuma Allah ya maka albarka kuma ya albarka akan ka wa jazakallahu khaira kai ma Allah ya saka maka da alkhairi wa razaqahullahu mithluhu kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roka min na albarkan nan kun ga shikenan an samu soyayyan addini mas'ala ta hudu mallan yace wa yustahabbu lil mauludi lahu an yuzhara al farha was surura bi qudumi maulidihi wa yustahabbu ana so lil mauludi ga wanda akai ma haihuwa lahu gare shi an yuzhira farhahu ya nuna farin cikin sa kar ya bakin ciki kar gaban shi ya fadi yace to yanzu ina za a samu ragon suna wanda ya kawo dan shi zai bada rago an gane ko yawa kuma waye ga ya maka tarin tarkacen abin duniya shine arzikin farko da yawan mutane suna fara rayuwar su a babu amma a ƙarshe Allah ya wadata su wadatan da sai wasu sun amfana ko ba haka bane yawa to shine kar a ji tsoron wannan a mika al'amari ga Allah an yuhira farhahu mutun ya bayyana farin cikin sa was surur da jin dadi bi qudumi mauludihi tasanadiyan abin da ya samu na asalin wato haihuwa sawa'un kana almauludu dhakara daidai ne abinda aka haifa maka nan namiji ne au unsa ko kuwa mace ce aka haifa maka fala yufarriqu bainahuma kada ka bambance abinda ke tsakanin su na farin ciki ko mace ce kai murna ko namiji ne kai murna dukkanin su alkhairi ne arziki ne wasu na nema ko da za su bada duk abinda suka mallaka dan a ba su kuma ba za su samu Allah kuma ba baya son su bane amma kai ya zabe ka dan yi maka kyauta to wannan ana son wannan kuma kun ga wancan tunanin jahiliyan fa na kin yaya mata har yanzu wallahi mutane na yi saboda ni an sha tambaya na ba ɗaya ba biyu ba uku ba akan mata mijin su zai gaya musu wallahi suka sake haihuwar mace sai ya sake su wallahi ni na san wannan na sani ba wani ya gaya mun ba na sani sosai akwai wanda suka yi mu wannan complaint din mazajen su sun gaya musu in dai nas haihuwa suka haifi mace to zai sake su to shi yasa mun karanta littafin tarbiyatul aulad fi dawil kitab wa sunna tare da ku za ku tuna wani baiti da aka kawo na Abu Hamzata ko wanda matan shi ke cewa mali abi hamzata la ya atina wani mutum ne a zamanin jahiliya matan shi da ta haife mace Abu Hamzata sunan shi kawai sai ya kyale ta ya watsar da ita kawai ya daina ma shiga ɗakin ta ba ruwan shi da ita shine abun ga yarinya na kuka ta tana so mai gidanta ga dan da ta haifa ya ki kula ta shine sai da ta bari wata rana ya shigo gida sai take rera waka take cewa mali abi hamza ta laya atina wai me ya samu mai gida ne ko zuwa wurin mu baya dan mun haifa masa yaya mata tace laysal amru fi aidina abun ba hannun mu yake ba nahnu kazzar'i mu mata kaman shuka ne kaman gona ce ba mu bada komai sai abin da aka haifar a cikin mu dan haka mu laifi ne kai kai kun fahimci magana jin haka kawai da tayi wani magana sai zuciyarsa ya kare sai ya shigo irin gumi dan sai ya dauka yana kuka tun daga ranar shikenan ya tuba daga wannan mummunar dabi'a to wannan yana daga ciki gaskiyar magana har yanzu mutane suna fama da wannan matsalar kuma tunani ne na yahudanci ba gaskiya bane Allah ya ba mu yaya masu albarka malai ce khilafan lima alaihi ahli aljahiliya wannan kuma farin cikin da zaka yi da duk abin da aka haifa maka zaka yi shi ne dan ka saba ma wanda suke zamanin jahiliya wa jahalatu hadha zaman da waɗanda suka zahilci addini a cikin mutanen wannan zamanin a wannan zamanin ma kenan akwai su wa kafa bil mar'i maqtan ya isa mutun azaba da fushin Allah an yaskhata ma wahabahu Allah da ya fushi da abin da Allah ya bashi kyauta ya isa mutun ya sa kansa a cikin fushin Allah ya sa Allah ya masa azaba ya zamto yana yin fushi da abin da Allah ya masa kyautansa wa yakrahu ma radiyahu lahu yuzo yana kiyamatan abin da shi Allah ya yarda mishi da shi inda Allah bai yarda maka da macen ba ko namiji ai ba za ka taba samu ba to shine abin da malai ya faɗa ana bari mu na karshen sai mu tsaya ko tsora minti uku daga wa idha qala al mubashshiru lahu bil maulud idan wanda aka yi masa bisharan samun haihuwa aka ce da shi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat shi kuma zai faɗa ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa ne kyawawan abubuwa nagartattun al'amura suke tabbata da abinda Allah ya so mai albarka ta sanadiyarsa ne yake samuwa idan aka yi ma bisharan haihuwa ka faɗi wannan sannan na gaba ba laifi bane idan wa kharra 'alal 'ard sajidan shakiran lillahi ta'ala idan mutum kharra yayi gaggawa 'alal 'ard zuwa ga ƙasa menene abinda ya kai shi ƙasan sajidan yana mai sujada an gaya maka amma haihuwa kawai sai ka tsaya inda kake ka duka kai ma Allah sujada a wurin ka gode mishi wannan sujada idan to kai shakiran lillahi godiya ne ga Allah saboda shi haihuwa kaman tsawon rai aka ƙara maka banda baka duniya ɗanka yana nan kai ne kake nan har yanzu ko ba haka bane shi yasa in akwai wanda ya rasu bai haihu ba sai kaga tausayin biyu kake masa tausayin rashin shi da kai kai a matsayin ka rasa wanda kake so sannan na biyu kuma sai ka shiga damuwan ina ma akwai jinin shi da zaka iya gani ko dan kai zumunci da shi ko dan ka kyautata mishi haka ne ko so kun ga wannan yana ciki shi yasa da kaji amma haihuwa to ka kaddara rayuka ne aka ƙara maka kuma alhamdulillah ga hadisi a cikin sahihu muslim cewa duk mutumin da ya bar da nagari yana masa addu'a Allah ta'ala ayyukan wannan mamacin ba zai yanke ba ya dinga samun lada kenan Allah ya azurta mu ni da ku da irin wannan to mutum ya sujada ga Allah faqad wafaqa sunna idan mutum ya aikata haka to ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga insha Allah sai mu tsaya anan gobe sai mu tashi at tahnik yin tahniki wannan dabino da akan sa ma yaro a bakin an haife shi ko makamantan su abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana ko kuma ta ku sanar da mutane batun katin shedan zama dan kasa da ake yi anan makaranta 11 kila ma sun zo ko ba su yi so ba to za su zo za a ci gaba tafsirin mu ya hana su zuwa da wuri wanda ba su yi ba su yi kokari su yi kuma ku ci gaba da kiran ƴan uwanku musamman mata suna da rauni akan wannan a zo a yi ba san me gaba za ta zama ba zamani da rayuwa na canzawa duk abin da ake tattali ku yi tattali kan ku bari a bar mu a baya a zo abin da cinyare za ta shiga gaban amatin rahman wannan bai dace ba an gane ko Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته